أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أسد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، أيها المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci namu mai tarin albarka, masallacin Alhaji Abdullahi S. Waziri da ke layin tsohon sakatariya a nan Ogun Federal Law Courts, Fadar Jihar Gombe. Barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci a wannan yini mai albarka, yinin Juma'a, wanda yau ya yi daidai da 15 ga watan Sha'ban. Hijira yau da shekara 1446, 14 ga watan Februari na shekarar miladiya 2025. Kamar yadda sanarwa ta gabata, kwana 3-2 da su gabata, an sanar cewa yau biiznillahi ta'ala za mu haɗu a wannan masallaci domin mu tattauna wata gaba daga cikin gaɓoɓi na addinin musulunci. Dama wannan masallacin ba bako bane a gare mu, da duk fuskoki cikin masallacin mun san juna, sai dai kwana 2 ba a haɗu ba. Amma ƙwarai akwai sabo da sanayya, kuma sabo da sanayyan nan mun yi ta ne ta harkar addini. Muna fatan wannan yankuwantaka da sabo da muka yi, Allah ta'ala ya sa har gidan aljanna, kuma Allah ta'ala ya sa muna cikin bayinsa da zai yi wa gafara da rahama da jinkai a wannan rayuwa da bayan mun mutu. Kamar yadda unwanin sanarwa ya gabata shine, za a tattauna akan maganar al-muslim akul muslim, ma'ana musulmi dan uwan musulmi. Wannan kalma ta akhu din nan ita ce abin da ya kamata a jalaye a gargashin ta. Me take ne? Idan an rabawa mutum kalmar ya ake so ya kasance, me ake zato zai faru a gare shi na alkhairi? Menene ba a tunanin zai faru gare shi har in wannan kalmar ta gifta tsakanin kai da wani, ko tsakanin shi da waninsa? Domin girman kalmar akhu din nan da ita Allah ta'ala ya yi amfani a Qur'ani wajen cewa idan ɗan uwa ya mutu, ɗan uwa zai iya gadansa. Ɗan uwa, walahu akhun aw ukhtun, Allah ya kawo wannan kalmar a Qur'ani. A cikin jerin magada akwai akhun, akwai ukhtun, akwai ɗan uwa namiji shine akhun, akwai ukhtun ita ce ‘yar uwa mace. Saboda haka wajibi ne, wajibi ne mu waiwaya mu fahimci wannan kalmar, mu ƙara tabbatar da zamanta da kuma aikinta a cikin gamayyar al'ummar musulmai. Don domin wannan kalmar ko kuma ‘yan uwantakar da Ubangiji ya haɗa a tsakaninmu, wasu al’amura da yawa na rayuwa sun zo sun shiga tsakani, kuma sun zo sun zama mana matsala da kuma damuwa, wanda idan mun kula da irin larabcin Alƙur'ani wanda yake magana tsakanin musulmi da musulmi, musulmi da musulmi, to babu shakka har in za mu bi wannan karantarwar, to za mu samu ƙarin nutsuwa da zama lafiya a wannan rayuwa. Kuma za a nemi inda za a cutar da wani a rasa, za a nemi inda wani zai yi kuka da hawaye a rasa goge masa hawaye na a cikin musulmi za a samu. Har in mun fahimci kalmar akhu mai take ne, ita wannan akhu din nan da ita Allah ya yi amfani cewa ko a yau kafirin da bai taɓa furta kalmar shahada ko yi sallah bai taɓa yi ba, to a yau in ya furta wannan kalmar ya zama ɗan uwa. duk abin da yake kaina na haƙin musulmi akan musulmi iyakaci. A cikin suratul tauba Allah ta'ala yana cewa fa in tabu wa aqamu salata wa atu zakata sai ce fi ikhwanukum fi din. He Allah ya amfani da kalmar ikhwa sun zama yan uwanku cikin addini. To ka wannan kalma yan uwa wajibi ne mu kula da ita tunda kalma ce ba ta wasa ba. Ubangiji da kansa shine ya kulla wannan yan uwantakar kuma shine ya faɗi dokokin yan uwantakar wajen kiyaye shi. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da yake shine ya fi kowa sanin Allah kuma ya fi kowa sanin me Allah yake so kuma ya fi kowa sanin me Allah baya so da ya hijira daga garin Makka ya dawo Madina da kansa da hannunsa mai albarka yayi wani abin da malamai suka sa mai suna al-ikha al-ikha shine ya hada ya kulla yan uwantaka tsakanin muhajir da ansa tsakanin muhajirun da al-ansa manzon Allah da kansa ya kulla wannan da kansa ya kulla wani kai muhajir ne mutumin Makka bako to ga abokinka mutumin Madina na hada ku abota dan uwanka ne kai wani mutumin Madina eh to ga wani mutumin Makka shine kai ne mai masaukin bakin sa wannan hadi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har ma yafi hadin da aka haifi uwa ɗaya uba ɗaya dan domin duk yan uwantaka ta musulunci sakankancewa da aminta a zuciya har ma ta fa wani dan uwan naka wanda jini hada ku da shi dan domin yan uwantaka ta musulunci ita gaba ɗaya kake sakin zuciyarka ga mutum baka wani tunani na cutarwa ko wani abin da ya kama da wannan tarbi shi. To amma yau duniya da shedan sun zo sun yatike mana wannan yan uwantaka kowai kowa iya rayuwa ne rayuwar kansa da kansa kowa ya zama to ya zama independent na kansa in dukiya ya samu da wahala a samu rabon bayin Allah shi. Idan mulki ya samu to kokarinsa ya tara abin da zai tara da shi kansa da iyalansa shi ne. Amma me yan uwantaka ta musulunci ta yi? Akwai Abdurrahman bin Awf ɗaya daga cikin sahabban manzo Allah kuma iya cikin asharatul mubashirun bil janna da manzo Allah ya kulla masa abota da wani mutumin Madina ya je da shi gidansa ya ce wannan gidana ne wanda Allah ya bani sai ya raba gidan biyu shi wancan mutumin Madina ne. Sai ce zaɓi ɓangare ɗaya. Sai ce a gidanka rike kayanka nuna min hanyar kasuwa. Ya je da shi gonarsa ya raba gonar biyu ce Abdurrahman zaɓi ɓangare ɗaya. Yake na gode Allah ya yi wa dukiyarka albarka amma nuna min hanyar kasuwa. Ya inganta cikin afar cewa wa'ansu daga cikin wanda manzon Allah ya kulla su abota din nan da mutumin Makka da mutumin Madina yan uwantaka ta musulunci sai mutum ya raba gidansa biyu ya ce mutumin Madina ya zaɓi ɓangaren da yake so in gona ce haka in shago ne in rumfar kasuwa ne haka kai ya inganta ma an ce akwai wanda matansa ya je fito da su dukan matansa na aure ya ce wane mutumin Makka a cikin nan matana ne amma na yarje ma zaɓi wacce kake so. Idan ka zaɓa ni zan sake ta idan na sake ta za ta yi idda a nan gida idan ta yi idda kuma zan ba da sarki ya ɗaura ma aure da ita. Wannan fa ita ce irin samara ko ƴaƴan bishiyar da ake samu ne 'yan uwantaka a musulunci. Idan mun ɗauko waɗancan tarihe-tarihen to za mu san lalle mu rayuwarmu muna rayuwa ne a matsayinmu na musulmi kawai amma daɗin da zaƙin rayuwar musuluncinmu ne ma mun rasa. Ga abin da ya faru kan waɗannan sahabbai manya-manya sai na Umar radiyallahu an ɗansa kenan Ubaidullah bin Umar ɗan uwan Abdullah bin Umar da Usman bin Affan Allah ya ƙare da shi. Kowa daga cikin musulmi ya san yanda aka yi Umar ɗan Khattab rayuwarsa ta ƙare shine kisan gilla aka yi masa a masallacin Madina masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iya jan sallah a wani yinin a wata safiyar Juma'a irin wannan yini da sallar asuba aka samu wani bamajusi ana ce masa Abu Lu'lu al-Majusi ya lallako ya sadado da wuka ne dafi ya soki Umar a cikin sa wanda wannan suka da ya masa shine sanadiyar ajalin sa a duniya. to da aka tabbatar da Umar ya mutu shi Ubaydullah ibn Umar dan gidan Abdullah ibn Umar abu dan gidan Umar dan Khattab dan kuwan Abdullah ibn Umar to ya ga wani mutum da babansa Umar kamar ji al-Khamis ya gansu sun jima tare ana ganewa kuma da asubahi da dare asuba tayi sai aka zo aka yi wa Umar wannan ta'addanci to Ubaydullah ibn Umar sai ji a ransa kamar wannan mutumin ne in ma ba shi ba kamar da hadin bakin sa ne sheshe dan ya ingiza shi sai zai yi ta'addanci ga wancan mutumin hima ya fahimci ana fahimta wanda ya gansu da babansa sun wuni suna tattauna kuma da asuba a kashe babansa kawai sai ce dan ya raya masa ai da wancan mutumin ko da hadin bakin sa kawai sai je kai shi iya kashe shi sai aka kama shi lokacin Usman dan Affan an masa mubaya'a ba ta dewa a matsayin sa na khalifa amirul mu'minin sai ga kisa gaban sa na Usman ga zafin kisan Umar bai bar zuciyar sahabbai ba ga kuma wannan abu da ya faru sai Usman yayi tunani cewa yanzu nan gidan Umar bai kamata a sake sa musu ta damuwar a basu da damuwar rashin mai gidan amma a ce a kama dan gidan a sake kashe shi a shari'ance to wannan zai kara dukun zuma musu nadi Usman dan Affan ba da kudin gwamnati ba da kudin aljihunsa yace ayi diyar wannan mutumin da Ubaydullah ya kashe aka yi diyar sai ya dauko kudin ya biya diyar ci a sake shi kaga ukuwa islamiyya ke wanda Umar din shine misali abokin Usman din amma Umar din baya duniya ba ganin gidansa amma ya rike wannan yan kuwantaka da abota ta musulunci ya hayayiwa ɗansa abin da zai yi wa ɗansa idan mun ɗauko irin wannan rayuwa a yau abin sai dai ka zubda hawa kuna tare da mutum unguwa ɗaya layi ɗaya kuna sallah ta musallaci ɗaya amma yau zai faɗi ya mutu amma a cikin ƴaƴansa sai ka nemi wanda zai ɗau ƴaƴa guda biyu karsa a cikin al'ummar da yake rayuwa sai ka rasa waye zai rike mai yaransa guda biyu yan ta kai ta kawo mutane har sun fara sallamawa idan mutum ya faɗi ya mutu ba wanda zai rike mai ɗansa wallahi wa an sun fidda wannan zamana a ransu domin irin abin da yake faruwa a aikace irin abin da yake faruwa a aikace na karancin kulawa da ƴan wataka ta musulunci wani ana zaune da shi ne kawai domin rayuwarsa ko domin matsayinsa ko domin iliminsa yau mutum ya faɗi ya mutu Allah ya ara masa rana ya waiwayo baya wata biyu uku hudu ya ga a wani hali iyalan su ke kowa ya duba kudu da arewansa zai ga wannan matsalar zai gani da idonsa to kun ga idan mun dau irin wannan rayuwar to gaba ɗaya mun sauka daga gwadabe wanda musulunci ya dora yayin sa al muslim aqul muslim Allah ta'ala in iya maganar musulmai to magana yake wanda a yarda zuci da baki gaba ɗaya yasa a wani gun yake cewa innamal mu'minuna ikhwatu fa aslihu baina akhawaykum suratul hujurat su masu imani wanda suke cikin wannan addini na musulunci to ƴan uwan juna ne ƴan uwa ne sai Allah ya sa irin kalmar da ya kulla tsakanin wanda suka fito ciki daya ko wanda mahaifinsu daya sai ya kulla wannan kalmar tsakanina da kai a matsayin mu na ƴaƴan musulunci a suratul anfal sai Allah ta'ala ke cewa fattaqullaha wa aslihu zata bainakum ku ji tsoron Allah ya ku musulmai gyara abin da ke tsakanin ku. A nan sai malamai suke cewa hakika Allah ta'ala ya san cikin iliminsa na ghaibi ya san za mu samu sabani. Allah bai halicce mu kamar mala'iku ko annabawa ba. Dole wani lokacin na saba ma, dole wani lokacin ka saba ni, dole wani lokacin na ma ba daidai ba, dole wani lokacin ka min ba daidai ba. Tunda mu ƴaƴan Adam Allah ya yi mu haka ne. ya saba malam Bahaushe yake cewa mutum tare yake bai shiga kowa dan domin koyaya ne wani lokaci sai an samu sabani to sai Allah yake gargadin mu yake jankunan mu cewa mu gyara wannan sabanin mu kore shi kare tasiri shine wajen kikkiawan zato wajuna mu ya zamto ina ma zato mai kyau kana mun zato mai kyau bana zaton zaka cutar da ni baka zaton zan cutar da kai in wani abu ya faru side me haka ba tsammani to ka dauka kawai abu ne ya faru wanda ba da niyya a kai shi ba sannan idan har wani abu ya faru wanda naji zafin sa to kai gaggawar ya fiwa kai gaggawar ya fiwa wanda in wani abu ya samu na wani karin farla a duniya to daga cikin waɗanda za su ci moriyar wannan farar akwai ƴan uwan musulmi yanzu shine dama daga cikin siffa ta babban mutum wai babba a musulunci wanda ya siffantu da imani shine akwai afu a manzala ka zama to kai mai afuwa ne kan wanda ya zalunce ka ba ne kudirin niyyar ramuwa a zuciyarsa sannan wal iqa ala man haram ka zama to kai kullun kana bama wanda ya haramta ma kayansa kana afuwa ga wanda ya zalunce ka sannan kai kuma kana bawa wanda ya haramta ma kana sadar da zumunta ga wanda ya yanke ma to an ci irin wannan ɗabi'a to ɗabi'a ce ta manyan mutane a cikin addini wanda Allah ta'ala ya musu baiwa da imani kuma Allah ya musu baiwa da sakati idan mun ɗauko irin abubuwan da ya faru tsakanin sahabbai da tabi'ai da tabi'ut tabi'in to babu shakka akwai buƙatar tunatarwa da yin ƙaimi akan mu musulman da muke rayuwa yau za mu gane kan cewa shi musulunci ba wai sallah ko azumi ko zuwa aikin haji ko ba da zakka ba shi bane kadai abin da ake bukata a musulmi ba shi bane bayan waɗannan akwai abubuwan da suka taru wanda musulunci iya bukatar su a gona a gonka a gonmu gaba daya wanda sai mun cimma su mun cika su sannan za mu cika cikakkun musulmi a gonmu wannan ga misali ko da mun kuma suratul baqara Allah ta'ala yana cewa laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal-maghrib walakin al-birra man amana billah wal-yawmil akhir wal-mala'ikati wal-kitabi wan-nabiyina wa atal mal ala hubbihi zawil qurba wal-yatama wal-masakin wabni as-sabil was-sa'ilina fi riqab wa aqama salata wa ata zakata wal mufuna bi ahadihim idha ahad wasabirina fil ba'sa'i wat tarra'i wa hina al ba's sai Allah ce ulaika alladhina sadaqu ay sadaqu fi imani wa ulaika humul muttaqu Allah yace ba wai nagarta bace kadai abin da ake bukata a ce mutum iya fuskantar da fuskarsa iya kallon magudar rana iya sallah ba shi kadai Allah yake bukata ba ko ba shi bane nagartar da Allah yake bukata kai a gunka daga cikin nagarta akwai al-imanu billah man amara billah ka duba yadda ake magana tsakanin iman ka duba yadda ake magana sifatul iman ka duba yadda ake magana ta irin abin da mai imani ake sa ran samu a tare shi duk wani wanda yayi fice ayiwa addinin musulunci aiki yayi fice wajen taimakon ƴaƴan addinin musulunci to imani da yake shi duk mutumin da ya fidda dukiyarsa yi wa musulunci wani aiki na ku zo ku gani a faɗa to wallahi imani ne sai shi ba wai baya son kuɗin bane a mu duba sahabbai wanda sun bada rayuwarsu akan addinin ya ci gaba ya tsira imani ne kai suka yi wannan yasa wata rana Umar dan Khattab Allah ya kare da shi yayi mafarki yazo yake faɗa manzala ya rasulullahi yayi mafarki na ga wani daga cikin sahabbai rigar da yasa iya kaza wani rigar da yasa iya kaza wani rigar da yasa iya kaza ni kuma Umar da nayi mafarki ne ya rasulullahi da nayi mafarki ke ni gani rigar da nasa har jan kasa take Umar yake faɗa wa manzala Allah mafarkin ne sai manzala Allah ke cewa Umar wannan mafarki da kai wannan riguna da ka gani a jikin ku sahabbai
to imani ne fasarar imani ma'ana kai Umar imanin ka ya cika ya tumbatsa har zubewa yake a kasa magaji ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa shedan duk ta kadarancin shedan to ba su hada hanya don wannan dan Umar iya wannan hanyar to ko shedan baya hanyar eh dai bota hanyar daban ba komai bane ya bashi wannan wallahi imani ne karfin imani ne ba komai bane ya bashi wannan ga sayyidina Abubakar radiyallahu anhu an ce sau uku iya dauko dukkan abin da Allah ya kore masa na dukiya iya bamawa manzon Allah aiwa musulunci a yi a taimaki addini da yayin addini ba sau ɗaya ba sau biyu ba sau uku bai barin komai na ƙarshe sai manzon Allah ke cewa da shi Abubakar mai kamar wa iyalan ga kuma sai ce na bar musu alƙawarin Allah da alƙawarin ka ya rasu domin Qur'ani ya ce ya ayyuhal ladzina amanu in tansurullaha yansurku wa yuthabbit aqdamakum ya kuma su imani har in kun taimaki addinin Allah to Allah zai taimaki ku imanin sayyidina Abubakar ya gamsu da hakan ne hakan ne ba ku fado ya yadda yasa duk da ya kyautar da dukiyar sojansa uku ko bai mutu talaka ba ya mutu iya ɗaya daga cikin masu kudin cikin sahabbai domin ya gaskata imaninsa ya kai ya yarda da abin da Allah ta'ala ya yarda to imani iya cikin siffar da ake so a ganta a cikin musulmai in Allah ya ce kaza to a ganmu a kan abin ba kwakwanto ba shakka in Allah ya ce bai san kaza a gaban kauracewa in Allah ya ce mu yi kaza a ganmu a gaggauce mana aikata wannan abu to wannan alamar imani ce to amma yanzu wani irin alama ce ta imani a cikinmu wannan sallah ce ta rage mana kawai idan sai muke haɗuwa mu yi amma me muke haɗuwa collectively din mu muke aikatar shi in gungun wa'azi ne ko gungun karatu ya dade ku sai wanda Allah ya ji kansa amma a jama'a da yawa ba sa zuwa ba hankalin su ba ya kafa bala tana yi magana taimako bala tana yi magana ka bar gari ka bar unguwar ka tafi wani garin ka yi wa'azi ko ka taimaka a yi wa'azi a fahimtar da 'yan uwan ka da suka ƙauyuka wanda suna can ba san yadda ake tsarki ba ba a san yadda ake alwala ba ba a san yadda ake sallah ba a san kabila ba a ji ba suna can kuma suna rayuwa kuma 'yan uwanmu ne musulmai kar ka ɗauka nesa nan da ƙasa da kilomita 20 za ka samu wannan daga cikin garin da kake nan kilomita 20 ko ƙasa da wannan za ka samu wannan matsalar ka tare da yau ku je da awa gari wani yana tambayar me ya ake wankan janaba ma kuma ya aihu ya yi jikuti wani tambayar ka ya me kabli ne da ba ya aiki kuma ya yi shekara 60 a cikin musulunci to kaga ɗan uwantaka ta musulunci ita za ta samu kwamiti mai ƙarfi masu dukiya su kawo masu ilimi su bayar masu lokaci su bayar wanda za mu ke zuwa mu ke ainihin karantar da 'yan uwanmu da suke ƙauyuka don mu sauke nauyin haƙƙin 'yan uwantaka ta musulunci da ke gudana haka manzon Allah yake barin garin Madina ya tafi wani lokacin su kwana a jiji wani lokacin su kwana cikin ruwa cikin sanyi ba don neman kuɗi ba ba don fatauci neman abin duniya ba sai dai su je su isar da kalmar Allah a wannan tafiyar su rasa 'yan uwansu a kashe wa'ansu a rasa dukiya a rasa kaza haka za a je a isar da sakon Allah zuwa ga 'yan uwansu na kuma a dawo gida wannan ka shine kokuwa islami wannan shine ke kuma cika ta musulunci to ɗaya daga cikin abin da ake so a ga ya mamaye rayuwarmu ana ganin sa a aikace shine imani kuma imani daga cikinsa akwai tausayi ina jin tausayin ka kana jin tausayi ina so wani abu ya haɗa mu na taimake ka kana son wani abu ya zo guna na taimaka maka haka ake so amma ba imani ba ne ina haƙon ka zo guna in cuce ka ko ka zo guna na yi ma abin da ba alkhairi ba ne wannan ba alamar imani ba ce ba alamar imani ba ce man amana billah wal yawmil akhir daga cikin alamar da ake so ta yaɗo a cikin musulmai bayan sallah ana so a ga imani zahiri a aikace walakin albirra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin da wannan arkanul imani guda shida a gane ko shi ne ce wa atal malik daga cikin abin da Allah yake bukata ya yadu a junan mu musulmai a dinga daukan dukiya ana baza ta a cikin mutaka yasa malamai suka ce duk area unguwa ce gari ne kasa ce jaha ce karamar hukuma ce to Allah ta'ala yayi wa'ansu daga cikin bayin su da ya hore musu wani abin da za su share ƴan uwansu hawaye ana gani duk unguwa Allah bai barin unguwar a ce talakawa ne zalla dole ya tsarma musu wa'ansu hikimar hakan kire su taimake su in ka je gari haka in ka je kasa haka Allah ba zai taba yin tsurar mutane ya ba su haka ba komai ba a cikin musulman sai Allah ya jefa wa ansu tsiraru hikimar shine su taimaki waɗannan talakan masarau amma yanzu abin mamaki su masu kula su suke danne talakan dan abin da ke hannun talakan da yake dan juyawa yake dan sawa a bakin salati shi kuma ake so a biyo shi har gida a turmishe shi a dauki ta hanyar kasuwa a zalunce ka ta hanyar haƙƙinka na gwamnati a cinye maka ta hanyar a ɗora ma haraji ba gaira ba dalili dan dai an fi ƙarfin ka ba yadda to wannan alama ce cewa lalle duk masu irin wannan ba su da imani dan daga cikin alamar imani akwai tausayi wa atil mala ala hubbi sai Allah ya ce daga cikin abinda ake bukata cikin ƴan kwantaka ta musulunci a ga yaɗuwar dukiya wajen sadaka da kyauta da tsoro ala hubbi kana son dukiyar ka ɗauka ka ba wa ɗan uwanka to alamar imani ce Allah ya ce waɗanda za ka bi ga misali nan zawil kurba ɗan uwanka ko ƙaraba tana da faɗi a fara ɗauka daga ɗan uwa shaƙi aku shaƙiq ɗan uwa da kake uwa ɗaya uba ɗaya ne sannan aku li'am ɗan uwa da kake uba ɗaya ko aku li'um ɗan uwa da mahaifiyar ce ta haɗa sannan babbanninka in kana da su ko gwaggwanninka ko ummominka ko ƴaƴansu duk suna cikin karabarka ƴaƴan ummominka ƴaƴan gwaggwanninka ƴaƴan babbanninka ƴaƴan kawunninka duk suna cikin karaba in Allah ya ma wadata ya ma abin hannu to dukkan waɗannan Allah ta'ala ya baka doka ya baka umarni ka taimake su dukiyarka ta je gare su ji Allah wa atil mala ala hubbihi zawil qurba bayan an gama da waɗannan su ne number 1 kuma har ma wasu mutane suna cewa ya ba sa ko mahaifa ba ya kace ai mahaifa haƙƙin na musamman ne su za su yi wannan layi amma yinda haƙƙin su ya fi ƙarfin ka sa wannan layi tunda akwai gunda Allah ke gwama shi kansa haƙƙin sa da kuma mahaifa wa abdullah wala tusyriku bi shay'a sai ce wa bil walidayni ihsan ani shukuli wal walidayka ilayhi al masir wasu mahaifa haƙƙin su na wajibi ne da dole ne ana fahimtar wannan zawil qurba wal yatama sannan marayu daga cikin abin da za a gane akwai imani a cikin musulmai da ɗan uwantaka tana aiki ba a baki ba a gane marayunmu muna share musu hawaye marayunmu wanda ƴan uwanmu suka mutu suka bari wanda abokanmu suka mutu suka bari wanda abokan ibadarmu a masallaci suka faɗi suka mutu suka bari to a ga rayuwarsu ba ta canja ba don ba su da iya yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da Ja'far bin Abi Talib rasu a ghazwatul Mu'tah ya inda aka yi a Mu'tah ya yi shahada shi Ja'far bin Abi Talib al'adarsa idan ya dawo daga tafiya ƴaƴansa suna fita bayan garin Madina sai su tarbo babansu to ƙananan yaran sai dinga ɗaukar su iya ɗora su kan abin hawansa sai ƙaraso da su gida wannan al'adarsa ce duk mutum Madina ya san wannan Ja'far idan an fito tarbar sai ya ɗau ƙananan yaran sai ɗora su kan abin hawansa sai ƙaraso da su gida to da aka kashe shi a wannan yakin ya yi shahada manzon Allah ya san ɗabi'arsa ya san al'adarsa da yaransa sai manzon Allah ya yi gaba da sauri da ya ga ƴaƴan Ja'far sun fito tarar babansu sai ya ɗauke su da kansa ya ɗora su abin hawansa domin kar su gane babansu baya nan ya saba bai ɗauka su abin hawa tun ran farko ma manzon Allah bai yadda sun zub da hawa idan babansu baya haka ake tallabar marayu haka ake taimakar su manzon Allah da kansa ya ce ana wa kafil yatim fil jannati ka hati manzon Allah ya ce da ni in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mutumin da ya ɗau nauyin maraya ya kula da tarbiyarsa da karatunsa da abincinsa har ya kai shekarun da zai girme ya balaga ya mallaki hankalin kansa. In mace ce har ta yi munzulin aure ya aurar da ita, to duk wanda yi wannan hikima zalunci tare za mu yi galibin nan shi. Ka faɗa da ka faɗa za mu yi galibin. Har manzon Allah ya nuna cewa kamar wannan ɗan yatsa, wannan babba da wannan nabiyansa, haka yake ka hata yi. Kaga imani da kuma ukuwa islamiyya ita ce za ta tabbatar da wannan yake. Amma yanzu ka duba yaya marayu suke yawa suke. Mun tabbatar da cewa wallahi akwai kaso dewa ko rabi ma ko fiye da rabi na rugujewar tarbiyyar wa'ansu yayin rashin mahaifa. Ba mai kula da su, ba su da inda za su ci abinci, ba su da makaranta, ba su da kaza, dole su fita iskanci kuma shi ke. Mu musulmai ga munan muna rayuwa da iyalinmu da komai, wani ɗansa iya makarantar dubu kaza a taɓa. Amma ga maƙocinka, ga ɗan uwanka, ga amininka, ga wanda kuke sallah da shi, ya mutu ko ƴar makarantar 5,000 a tam, ta ki ɗaukan yaransa ɗaya biyu kaza ba za ka yi ba. To kai ma ka sani ba za ka mutu ba. Yaya wannan ƴaƴan da ka ji da su daɗi, ya za su kasance bayan maka? Sai Allah ta'ala ya ce wal yakhshal ladina law taraku min qalbihim suriyatan dha'afan khafu alayhi falyattaqullaha wa liqul qawlan sadida. Yace ku ji tsoro mana ya kuma yin Allah, ka ji tsoron kai ma zaka iya mutuwa ka bar law taraku min qalbihim suriyatan dha'af zuriya masu rauni kananan yara zaka iya mutuwa ka bar su. To Allah iya tuna ma wannan. To kai ma in ka san hakan za ta faru kanka, to ka taimaki marayun yau kafin ka mutu ƴanka zama marayun gobe. Wannan kuma iyakan kowa. Wa'ansu yaran mata sun zama ƴan iska suna iskanci dalilin ba mai kula da su. Wa'ansu yaran sun zama ƴan kalare, ƴan daba, ƴan tsallaka gidan mutane don ba mai kula da su. An ba su kara zube, ke da ci kaga ɗan wane ba wannan, ƴar gidan wacce ce ba wannan. Amma me yi, me nai, me muka yi? Yanzu hasali ma ba ma ƴaƴan gama garin mutane ba, malami ne zai yi wahala ko ɗan ƙungiya ne ko ba ɗan ƙungiya ba, ya rayuwarsa duka ta tafi akan da'awa. Amma abin mamaki ya mutu ga yadda yanzu za su ci malamai da suke jagorantar al'umma. In dai ba Allah ya yi masa wani rufin asiri na ƴaƴansa sun fara tahi sun zama wa'ansu ba, ya mutu ya bar ƙananan yara ta mamaki. Akwai wani alaramma a garin nan, international alaramma ne a wata ƙungiya. Alaramma ne na ƙasa, babban ne, inda faɗa sunansa kowa ya sani. Amma wallahi da ya mutu auren ƴarsa sai da aka zo ana neman taimako a gundun ne kuma mutane. ƴarsa guda ɗaya za a aure. A je gidan wane, a ce to za a aure da yar gidan wane. A je gidan wane, da kyar aka yi karo-karo aka haɗa kuɗin da za a aure da yar. Kuma wallahi lokacin rayuwarsa ba wa'azin ƙasar da za a yi bai homin ba ne. Irin wanda rayuwar mutu. Kawai ana amfanin ka ne in kana nan, amma in ba ka nan shikenan ba abin da za a iya kulawa da ka. To wannan ba rayuwar musulunci ba, ba ukuwa islamiyya. Daga cikin ukuwa islamiyya akwai kula da marayu, zawil qurba wal yatama wal masakin, da kula da miskinai, inji Allah. Kurayeyu daga cikin alama sha'air na addininku da identity na addininku shine kuna taimakon miskinai cikin waɗanda suke tattawaya ko jinyar da za ta hana su dai man abinci, ko masu lafiya masu hannu da shi duk taimake su. Kar ku ba su ta gayyara wajen neman abinci, kar ku ba su da wannan. Yasa ku duba ƴan uwanmu na zama a wannan ƙasar wanda ba addinin musulunci suke ba, su ma suna da miskina, suna da kutaran, suna da makafi, suna da gurago. Amma kafin ka gana su dai iya bara ka gana mu 70 suna ba, ko mun fi su yawa, mun fi su masu kuɗi, mun fi su masu hali. Amma kafin ka ɗan su ɗaya iya bara da yin naka shi ne shi ka gana mu 70 suna yi. Ina ukuwa islamiyya, ina ɗan uwantaki. Wani fa Allah zai mai arziki na duniya da abin hannu, amma babu kwano ɗaya na almajiri a gidansa ba. Daga shi sai hajjar ya yi sa, to wani daɗi ma za ka ji da dukiya? Wallahi baka san daɗinta ba. Ai daga cikin daɗin dukiya a ce akwai wani wanda ka ɗau nauyi rayuwarsa, ba ɗanka ba ne, baya cikin magadanka, baya cikin ɗan uwanka haka kawai ka ganshi a musulunci ka zo ka taimake shi ka gode irin wannan wallahi sai ka ji imanin ka ya kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duba bayan da ya maida Zaid bin al-Haritha dan gidansa bawa ne ba dan makka bane haka aka kawo shi aka saida shi a matsayin bawa Allah ya kaddara ya zo gidan manzon Allah aka zo shi a bawa amma manzon Allah ya maida shi dansa ba abin da manzon Allah da ya masa ba wanda uba yake wada ya zaunar da shi a gidansa ya bashi muhalli ya masa aure ya jage a jiki ya mai kaza ya mai kaza wannan bayani ne diddan yin bubu gani mu ga yanda yake dan mu ga yanda yake haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga sayyidina Abubakar radiyallahu anhu an ce waɗannan asharatul mubashshirin bil janna guda goma ne an ka dauke shi Abubakar ka dauke Aliyu ka dauke Umar su uku nan da Usman kai an ce har Usman din ba an ce duk sayyidina Abubakar ne sayyidiyar sanadiyar musulunci tun daga Usman zuwa kasa wajen mutum shida zuwa bakwai ku duba yadda sayyidina Usman ya yanto Bilal ya je ya siyo shi a gun kafirai da kuɗi mai yawa dukiya mai yawa ya yanto shi akan kawai musulmi ne shi shi ma ya ji daɗi ya shaƙi iskar ƴanci ta musulunci Bilal ya zo ya zama ladani mai yawa manzon Allah ya rasa har manzon Allah ke cewa Bilal me kake yi wa ni me kake yi ne tsakaninka da Allah a aljanna daga na waiwaya sai daga kai da kake bi na baya sai yake cewa ya rasulullah aini a al'ada ta duk lokacin da nayi alwala sai nayi sallar raka'a biyu ta nafi in dai na sabunta alwala ne nayi raka'a sallar raka'a wata ran ana fadar alkainan Bilal ai kailan sa yace kai ku tsaya ku ci ni fannin da kuka gani ɗaya ne daga cikin hasalat na Abubakar radiyallahu anhu aikin sa ne ni ba komai bane ku duba yanda suka nuna mana ukuwa islamiyya a fili yanda suke aiwatar da ita a karanta kuma aikace amma yanzu irin wannan rayuwar ta yi sako dan uwa ne zai fadi ya mutu amma a cikin ƴan uwansa a kasa samu wanda za su riƙe iyayensa ƴan uwa fa ko in ce uwa ɗaya uba ɗaya ko uwa ɗaya ko uba ɗaya sai a rasa wanda zai ɗau ɗan uwansa da ya mutu ya riƙe shi a rasa sai dai matar ta tafi da shi sai dai uwar yaron ta tafi da shi ta yi aure a wani gidan kuma ana korarsa ana nuna masa ƙabilanci ba ɗan gidan ba ko kuma ƴan uwan uban ga kunan a zaune kuke ku riƙe shi kuna jin tsoron talauci kuna jin tsoron matan haka ne mana wannan shine kawai saboda ƴan uwantaka ta musulunci ba wannan sai ka taimake marayu naka da wanda ba naka sai ka taimake su wal yatama wal masaki wa bunus sabil da ƴan tafarki wanda guzurinsu zai kare ko wani abu zai sa su suna neman taimako a gun ku taimake su wasailina sannan daga cikin ɗabi'a ta musulmai da musulunci da ƴan uwantaka akwai taimakawa masu bara shine asailin wanda za su kasa juriya su yi roƙo a basu wa firika daga cikin ɗabi'un musulunci da ƴan uwantaka ta musulunci akwai taimakon waɗanda aka je aka ɗaure su a ƴan tosu yanzu ku je gidan Bursu kwanaki da muka je wata ziyara haka shugaban gidan ya kama ni wani adadin list na mutane da yawa abinda zai baka mamaki wa'ansu dalilin kai su wannan gidan wani 10,000 ne wani 20,000 wani 30,000 wani 50,000 ƙananan akwai mutane sama da 100 nawa wanda ƙasa da 50,000 suka kai su wannan gidan wani kuma a sana'a ne wani bahi ya ci risi yanda zai yi ba albasaranci ba ne duk inda ka je dai ƙasa da 50,000 ka saba wani albasaranci ba ne ƙasa da 50,000 a lokacin mun je da wani Allah ya sa iya da wani aboki wanda iya jin maganarsa ɗalibinsa ne ya kira shi ya ce wane su ka zo ka yi aikin lada sai ce me ya faru ce ka zo gidan Bursun muna nan yanzu mun yi ziyara a gurguje ya zo ya baro kansu su yanzu ce ga waɗannan mutanen duk ƙasar 50,000 ne ya gasa nan wani shekara wani wata da watanni ga shana gida iyalan suna can ba a san yadda suke a lokacin ya ce amma list ɗin mutum 20 zai fito a take mutum 20 ya cike kuɗinsu ya bayar da asalinsu to daga cikin ƴan uwantaka ta musulunci akwai wani in ma kai kaɗai ba za ka iya ba ai kuna da guru ba kuna da masallaci wata ran ku yi contribution ku ce za mu haɗa kamar 100,000 mu je gidan Bursun mu tadda wanda ba ganganci ba ne ba sata ba ce yau ce ta kai su wannan gidan don ba shi ko don iyali mu kuɗa ko mutum biyu ne wannan idan kun mai haka har ya mutu wallahi ba zai manta da ku kuma kun yi abin da Allah zai yi farin ciki da shi kuma ya sanya albarka a rayuwa 100 a masallaci ne wata 100 dai a yanda nake sallah mu cika masallaci yara raba inda mun yi niyyar zamu tara ta nawa take in kun tara 100 a kallan za ku ceto mutum uku ko fiye da uku ga sunan a gidan birsin ga sunan to Allah ya ce wa firika ku ji irin waɗannan wayaye ku yanto su sanne shi wa qama salata wa ata zakata sai da sallah ba da zakka sai dawo kuma daga cikin dabi'un musulunci wal mufuna bi ahli abinda ake so a cikin musulmai yan uwantaka da haifar da cika alƙawari innama alƙawari da cika maka in ka min alƙawari ka cika min iya cikin dabi'a ta musulunci kar ka min alƙawari amma a zuciyar gariya kake kanna ma alƙawari a zuciyar ka dama san baka yadda ba ƙarya ne to Allah ya san wannan tunda yace ya alamu kha'inatul a'yuni wa ma takfi sudu Allah ya san abinda zuciya ta boye yasa Allah yake ban wa ansu annabawa da cika alƙawari wa dhukur fil kitabi isma'il innahu kana sadiqal wa'd wa kana rasulan nabiyya sadiqal wa'd mai gaskata alƙawari Allah yana faɗa innallaha wanda yake cewa innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i zil qurba ba wannan ba wanda yake magana cewa innallaha ya'murukum an tu'dul amanati ila ahliha ba wannan ba wanda yake magana kan cewa daga cikin ayawa Allah ta'ala hatta alqawli wa awfu bil ahd innallaha da kare masulmi ku cika alqawli a matsayin ku na musulmi wa awfu bi ahdillahi ila ahd wala tanqudul aymana ba'da tawkidiha wa qad ja'atum Allah alaykum kafila innallaha ya'lamu ma tasna'un duk Allah iya magana akan manzo Allah kuma ya tsoratar yace ayatul munafiq fala daga cikin alamar da za a gane mutum akwai ciwon munafici cikin sa akwai abubuwa guda uku idza hadasa kadhaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza atmina qala akwai wannan wa idza ahada gadara wa idza ahada gadara idan akai alƙawari sai yaudara dama alƙawarin bai je zuci ba dabi'un musulunci da ƴan uwantaka ta haifar bana da cika alƙawari wa junan yanzu ka duba yanda alƙawari ke har afarkan time gare mu a ce goma a rubuce a faɗi amma an kaje goma ba za ba wanda zaka samu abu sai sha ɗaya zaka fara ganin an fara zuwa kuma wai a musulunci da wannan ba wannan a musulunci in ka ce kazan kazan ne inda wata larura ta rayuwa to kai kokarin sanarwa kafin lokaci haka musulunci ce kun yi alƙawari goma za ku haɗu kai kuma tun shida tun bakwai wani abu ya same ka wanda ba ka da damar zuwa goman to ka sanar da su ka ce to in goman nan fa ta zuba gani ba ga larura amma wani sai a yi alƙawari da shi har a zauna a yi meeting a tashi bai nemi excuse ba ko bai zo ba ko bai fada ba kuma wai liman ne afwan malami ne ko musulmi ne ko iya da wani ma a wani matsayi a cikin addinin musulunci saboda wannan abu ne wanda yake nuna cewa imanin mu kullun kasa yake dabi'ar musuluncin kullun nema take a nemi ta arsa ta fata wal mufuna bi ahadihim iza ahadu sai ce wasabirin fil ba'sa daga cikin dabi'un musulmai da ƴan uwantaka mazan masu juriya ba komai bane zaka zo ka dinga fara ba komai bane kuma irin wannan masu koyaro yayin fadan nan sai Allah ya musu alkhairi 100 ba za su fada amma dan wata matsalar rayuwa yar kadan sai ka ji kuma kowa ya ji innal insana kulika halu'a idza massahu sharru jazu'a wa idza massahu alkhairu manu'a sai shi ilal musalli Allah ta'ala yake fadar wa ansu daga cikin mutane masu wata mummunar dabi'a idan wani abu ya same su na jarrabawa sai kuma kowa ya ji wallahi ayo na tashi wallahi haka na kwana kaza wallahi yau waye 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 amma da Allah zai sa ya samu wata wadata to wani matar sa ba da sani ba idza masahu alkhairu sharru jazua wa idza masahu alkhairu manu'a sai ya koye ba mai ji to kar mu yadda da wannan Allah ya ce mu koyi juriya wasabirin fil ba'sa wa tadha hakuri lokacin tsanani da lokacin yaki lokacin talauci da lokacin jinya mu koyi juriyar hakuri in ba abu ya kai ya kawo ba kada a ji damuwa bakin ka iya cikin alamar imani alamar mai imani yi hakuri da haɗe damuwa kawai Allah baka faɗawa Allah shine sami'ul basir iya ji iya gani kai ka dinga faɗa masa damuwarka amma a yau abin takeicin ma abin takeicin daban haushin wani zai ji tsugunna ya karanta wani dukkan damuwarsa kuma ya tashi bai bai hukumu ana yi to ka gani da ma ka hakura maka fada wa Allah ya yi ka fada masa bukatarka da damuwarka amma ya ce shi ma committee na zamu ya mai yawa abubuwa sun masa an gudu ba tsira bake mu koyi juriya yan uwa sabirin fil ba'sa wa tarra wa hinal ba'sa sai Allah ce ulaika alladina sadaqu waɗannan wanda suke jiyaro wannan tun daga can farkon aya har zuwa nan ku shimma waɗannan sharudan ku aiwatar da su aikace a junanku to Allah ce ku ne masu gaskiyar imani kuma ku ne masu takawa inji Allah kaga wannan ɗabi'u na musulunci practical take koyi din akwai hadisin cikin muslim wanda Abu Huraira Abdurrahman bin Sakar ya rawaito daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa manzo Allah ya ce la tahasad kar ku yi hasada yan uwantaka ta musulunci ta kore wannan ɗabi'a in dai zama ake na gaskiya na musulunci to ba hasada a cikin musu hasada aikin yahudawa ce ami hasuduna nasa alama atahum wallahu min fadli sune masu hasada in Allah yayi wa yayi wa wani bawa fadala amma mu musulmai hasada ba ɗabi'ar mu ce shi yasa manzo Allah yake ja mana kunne kar ku yi hasada la tahasadu wala tanajashu kar ku yi cuta cikin ciniki annajashu shine ka boye wani aibin kayan ka na sayarwa ka kifara ka buga wani ya siya da aibi bai sani ba dan da ya sani ba in dai da yan uwa ta kawo musulunci manje mazala ce kar ku yi wala tabaghadu kar ku yi nuna wa junanku mugunta ku dinga mugunta wa junanku ka san abu kaza wani in ya fada zai hasara wani in ya fada zai samu wani tasgaro zai samu hasara ka ki alatin din sa ka bari ya fada kai dariya to musulunci ya ce ba wannan a junanmu sannan wala tadabaru kar mu juya wa junanmu baya kar ina gallanka kawai dan ma ba ma so mu ba na so mu gaisa ne nan kana kallo na ba ka so mu gaisa kai nan musulunci Allah ya ce ba maza Allah ya ce ba wannan sai ce wala bai'a ba'dikum ala bai'i ba'd daga cikin ɗabi'a ta musulunci wanda musulunci yake so kuma ya kori aka santa shine kan na fara ciniki kai kuma ka zo ka dora ka ƙara farashi aka na dan a sayar maka mallaki abu har sai in na fita na cinika ma wannan abin tunda haka ne ya fi ƙarfi da na fita na fasa ciniki sannan kai kuma daga baya ka zo ka shiga amma yanzu musamman wani fili ko wani kona ko wani waiwa na iya fara ciniki in wani alaji ya zo zai ƙara akan a sayar masa kauye mallaki abu shi wala ya bi a ba da kuma alaba ima sai maza na ce wa kunu ibadallahi ya tuwa ku zamto bayin Allah ƴan uwa kun gane makalmar akun ta sake dawo ku zamto bayin Allah ƴan uwan juna ku kyautata mu'amalar ku sai ya ce al muslimu akul muslim shi fa musulmi duk inda ka gaishe ya ji manzo Allah dan uwan musulmi ne dan uwan musulmi ne yandan Allah za ka zaci dan uwanka zai jije ka za ka ji zaci dan uwanka zai zalunce ka za ka ji zaci dan uwanka zai ma ba daidai ba in dai ba ma wannan zaton to haka ake so dukkan musulmi ya zama to haka yake wa dukkan musulmi zato ba na zaton za ka cince ni ba ka zaton zan cince ka ba ka zaton zan yaudare ka ba na zaton za ka yaudare ni wannan shi ne ɗabi'ar musulunci kuma shi ne ɗan uwantakar musulunci al-muslimu akul muslim yasa a wani hadisi manzo Allah yake ce al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadi musulmin kwarai a gun Allah da Allah zai kira shi da wannan sunan a lahira ya amsa to sai musulmai sun kubuta daga harshen harshensa bai zagin kowa bai munafircin kowa bai gulman kowa bai kaza din kowa sannan sai sun kubuta daga sharrin hannunsa hannunsa ba zai rubuta zagi ba zai tsallaka ba zai sara ba zai kaza ba sai musulmai sun kubuta daga sharrin hannunka da kuma harshenka sannan ka zama cikakken musulmi a gaban Allah subhanahu wataala man salima almuslimuna min lisani wa yadi manzo Allah ce almuslimu akul muslim la yadhlimu a ka'ida ba yadda za a yi musulmi zalunci musulmi haka ka'idar take haka Allah ya halicce mu ya tsara mu sai dai kuma in mu ne za mu sauka daga irin wannan tarbiyya ta Allah subhanahu wataala amma yanzu zalunci ya kai ya kawo mata ma za ta iya zalunta mijinta san da kusanci a duniya ba ya wannan tsakanin kai da iyalinka ko kai din ka zalunci iyalinka nawa ake maza suna zalunta iyalansu kamata waye dan uwanta ya fidda zakka ya bata hakuri da niyyar bashi ai ta fama ka hanata haka ake yi mana in baka bata ba wallahi sai Allah ya kwata mata lahira in dai baka bata baka biya ta ba ko bata yabe maka ba wallahi sai Allah ya kwata mata hakinta lahira sau nawa zaka danne haƙƙinta da musulunci ce haƙƙinta ne wani iya da yanda zai iya da yanda zai wadata gidansa amma ya dinga makalewa ka dinga basu cikin takura da matsi kuma kana yanda yanda zaka yi Allah ya gode maka to wani haƙƙi ne ta kai ta kawo wa da sai zalunci ubansa ballanta na tsakanin yaro da mai gidansa ballanta na tsakanin dan aike da wanda aka yi duk zalunci gashi nan ya fito fili ra'ayil ayn duk inda kawai waya zalunci za ka gani a cikin mutane duk inda kuma zalunci ya bayyana ba ku ba nutsuwa ba zaman lafiya in dai zalunci ya bayyana a cikin mutane wallahi ba su ba nutsuwa nutsuwa kan ba su ba idan salama ne ta yasa kowa a firgice mai kudin a firgice talakan a firgice dalibin ilimin a firgice malamin a firgice me ya haifar da wannan zalunci ne ya haifar da shi az-zulmu zulumatun yawmal qiyamah kuma a je lahira ya zama duhu kirin a tattare da shi saboda kan musulmi ba zai zalunci musulmi ba la yaslima wala yaqzila manzo Allah ya ce musulmi ba zai tabar da dan uwansa musulmi ba ba zai tabar da shi ba ba zai wulakanta shi ba la yaqzila an gane ko Allah manzo Allah ke cikin dabi'a ta musulunci la yaslima wala yaqzila wala yaqira ba za ka wulakanta shi ba dan talaka ne ko dan bai yi kaza ba ko dan ba alayin ku yake ba ka wulakanta shi ka ci mutuncinsa manzo Allah ce musulmi a asali ba wannan a junansu yasa domin hadarin wannan din a hajjin manzon Allah ta ban kwana sallallahu alaihi wasallam hajjin sa an ci daga wannan haji da yi bi kwana 80 da wani abu ya koma ga a wannan hajjin ya tara musulmin duniya ya ba su sallama ya ce ala inna dima'akum wa amwalakum wa a'radukum haramun alaykum ka hurmat yawmikum hadha fi shaharikum hadha wa fi baladikum hadha manzo ya ce ku tsaya bayan yayi musu magana yayi magana yayi magana zakar sai ke cewa ku tsaya ku ji ga sanarwa kowa ya tafi da wannan sakon zuwa garin su ya fada wa yan uwansa jininku haramun ne a jiro kar ka zubarwa da wani jini to Allah ba zai bari inna dima'aku jinananku ta hanyar ta'addanci ko fin karfi ko zalunci kar ka yi da dugon wani dugon jinin wani ya zuba dalilinka haƙƙi ne mai girman gaske a musulunci sannan ya ce wa amwalakum da dukiyoyinku haramun ne dan kafi karfi na ka ci min dukiya haramun ne dan bayan da ilimi a wannan layin kai aiki da ilimin ka cuce ni haramun ne wannan haramun ne kai amfani da wata dama da kake da ita shi wancin bai da ita kai amfani da wannan damar ka zalunci ka ci dukiyar sa to ka ci ta balbal iya cikin wasiyoyin manzon Allah na karshe karshe a rayuwarsa sai ce wa aradukum da mutuncinku mutuncinku ku tsare kayanku kar kawai ka zo ka dinga wulakanta mutum kana zubar mai da mutunci kana kyararsa kana mai shiri kana mai kasafi ko kana ta jawo duk abin da zai sa ya wulakanta to manzo Allah ce kar ku yi wannan doka ce daga manzon Allah zuwa ga dukkan musulmai gaba daya dukiyar ku kai ta ka tsantsan ya ayu allazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an tararim minkum wa la taqtulu anfusakum inna allaha kana bikum rahima kar ku ci dukiyar ku da barna ta kowace irin hanya inda shari'a ba ta yi da wannan hanya sannan da kai ce wala taqtulu anfusakum kar ku kashi kawo nan ku tsana zalunci kar ku zubar wa da junan ku mutunci haka ma'aikin Allah ya zayyana yasa cin yake cewa al muslimu aqul muslim la yazlimu wala yahqiru wala yakzilu sai ce kuma wala yaslimu ba za ka sallama shi a cuce shi ba za a hada baki da kai a cuce shi yanzu wani dan ta'adda in ya san akwai sanayya tsakaninka da sai je ma cure ko da yawun sa shi zai bada time inda kake zuwa da lokacin da za a same ka don wani abu kai na ciniki da lokacin da ka zo da shi duk suna da aiki dan uwanka makocinka amininka wanda ya san ka sai je faɗa wa ƴan ta'adda sirrinka zuwa sace ka duk irin wannan tana faruwa ga kwarin abin da ya faru ƙasa da wata ɗaya ne mako wani bawan Allah a garin nan babban mutum ne ya ce har fa mana sakatare ya yi a Kano bakanikin sa bakaniki da yake mai gyaran mota da shi aka da baki aka gida da shi kuma da ƙarshe ma har kan yi shi bakanikin sa wanda zai iya zuwa gidansa a kowane lokaci amma rashin amana ta sa da shi aka da baki aka gida shi irin wannan suna nan diwa ba za su yi akwai abin da ya faru a Zaria bi shekara bi zuwa wani bawan Allah iya da makoci to sai yau ta same shi irin harka da tar matsin rayuwa sai ya duba ya ga gidansa babban gida da zai iya sayar da shi ya sai na kasa da shi kuma ya samu wani abu a hannunsa yes kai sai shawara hada wannan makocin nan sai cewa ne ni fa da bashe-bashen nan fa ni kawai na yanke shawara zan sai da gidan nan na sai na kasa da shi dan sauran kuɗin da dan cigaba da harkokin rayuwarsa da shi suka yi shawara ya ce a wannan ya yi daidai ya yi daidai ya ga an yi ciniki sai ya zo ke ce masa wala ni ma wallahi ga auren yata na yasa na daga na sa na daga kuma duk abubuwa ne ban hada shi ina da bukatar ni ma in samu wani tallafi ce to harin Allah ya sa wannan kuɗin gidan ya zo nan baka wani abu da ciki wallahi wannan makocin nasu da yake munafiki ne azzalimi ne da ya ji labarin an kawo masa kuɗi kuwa sai ji ya faɗa wa ‘yan fashi da makami ya zo gidan wane makocinsa a kama yi har yawan kuɗin ya faɗa musu da shi aka zo kuma ya sa mark a fuskar su yaro aka tada shi da bindigogi kawo kuɗi kawo kuɗi shaƙar akwai kuɗi ko miliyan kaza ne shiga sun abu ga su ga har sun ɗauka za su tafi ya ce da Allah ina babanku ya ce gane wani abu ne ya ce ina neman alfama guda ɗaya sai ce wallahi akwai wani makoci ya roƙe ni cewa da Allah na taimake shi zai aurar da yasa kuma na yi niyyar zan ba shi 250,000 a cikin kuɗin nan dan Allah ina so ku ware 250,000 da ba shi amma sauratin da kun yi biki ku tafi da kai sai shi babban dan fashi ce makocin ka yace eh makoci na sai kama sunan sai ce wane yace eh ai ka sace wane yace in ka gaishe yanzu ka ce da yace zace da shi ke cire max kusa ya ce wannan ne ya ce wallahi shi ne ku duba wata ayar Allah da Allah ya saba wannan shugaban yan fashin imani a sosai ya ce ware wannan shi ne ya ce shi ne ya ce wallahi shi ne ya je faɗa mana an ka sai da gidanka an kama kuɗi miliyan kaza shi ne ya je faɗa a cikin musulunci ba musulmai ne suke wannan ta ina za mu ji daɗin musulunci a rayuwa sai dai suna kawai suna ka Muhammadu suna na Isa suna wancan kaza haka dai ko shi haka mu haɗu mu yi sallah amma zuciyar mu duk ba haka take ba wannan ne yasa wannan bala'in ne yasa yi ne ja mana wannan musulunci to manzon Allah ya ce a musulunci ba wannan ma'ana duk wanda ya aikata wannan ya fita daga da'irar musulunci a ɗabi'un musulunci da karantarwarsa ka fita daga ciki yasa ƴan uwa musulunci ba wai faɗa bace da harshe ba faɗa bace da harshe ba identity bane ka bar gemu ko kai rawani ko ka sa wata gari ba shi bane aiki da imani aiki da imani wannan shi ne musulunci yasa manzo Allah ke ce Allah bai duban sura Allah bai duban dukiyarku walakin ma yanzu ila qulubikum wa a'malikum Allah iya duba zukatanku ne mai kulle sannan kuma Allah iya duba ayyukanku mai kuka aikata wannan shi ne abin da Allah ta'ala yake duba kuma da shi zai mana hisabi a gobe da kiyama so da kuma san meye musulunci ya ƴan uwan mu dawo dukkan wani abu da kake ka bari ka zo ka fahimci addini na kama me shi me dabi'un sa me kore yiwuwar samun su a gunka a matsayin ka na musulmi me ake zaton za a samu a mai in ka aikata ka bar layin addinin ka faɗa wani layi daban wannan kalubale ne akan kowane musulmi sanwa dan baka san aikin da zaka aikata ubangiji ya fi shi da kai sannan kuma baka san aikin da zaka aikata ubangiji ya yi da kai Allah ta'ala ya taimake mu ina ganin za mu samu sai a nan lokaci ya cin mana abinda muka faɗa daidai wannan game da katare daga Allah Allah ta'ala ya bin mulada abinda ne kuskure da ni da ku gaba ɗaya muna roƙon Allah ta'ala ya yafe mana Allah ta'ala ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu iko binta Allah ta'ala ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu iko guje mata muna cikin wannan karatu muka yi manyan baki dama na akwai malai haya wanda limami ne na masallacin gidan sanata Muhammadu Juma Goji wanda yake cikin gidansa can fantani to shine limamin masallacin gida wanda ya biyo mu har nan domin ya ji wannan tattaunawa ta mu malam muna godiya Allah ta'ala ya saka da alkhairi akwai yan uwa da suka zo daga majalisi da muke karatu din ranar Lahadi gidan Ali Salame Dangi can bayan nana Aisha wacce makarantar da ce to din ranar Lahadi muna darasi a masallacin na kitabu tauhid to akwai wasu daga cikin jami'an masallacin sun halarci wannan lacca akwai malam Umar akwai ga wancan malami shi ma Allah ta'ala ya kawo su akwai kuma dan uwana mutumin jahar mu mutumin yamara din mu malam Abubakar din dan unguwanna ne amma dan uwana ne shi ma ga jin Allah ta'ala ya kawo shi domin sauraron wannan lacca bayan yan bidiyar mu da muke tafiya da su ga suna akwai malam Isa da malam Babangida da malam Allah ta'ala ya wa rayuwa albarka duka wanda muka samu a wannan masallaci limamai da ladanai da yan kwamiti da shi Alhaji Abdullahi Yusuf Ziri da ya gina wannan masallaci Allah ta'ala ya kowa sakayya da aljanna makota da yan kwamiti da masu zuwa su ibada a wannan masallaci Allah ta'ala ya samu na yi dan shi kuma Allah ya karba mana Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ya karba ayyukan mu na alkhairi Allah ya yafi mana zubban mu Allah ta'ala ya samu rabu da duniya lafiya Allah ta'ala muna roƙon ka alkhairin duniya da lahira Allah muna neman tsare ka daga sharrin duniya da lahira. Yan uwa ga Ramadan ya doso gadan-gadan. To muna addu'an Allah ya kai mu wannan wata da imani. Allah ta'ala ya riskar da rayuwar mu cikin Ramadan da imani. Allah ya ba mu ikon yi maka bauta ya Allah kuma Allah ya karba mana. Duk abin da zai shiga tsakanin mu da yi ma bautar da da ikhlasi Allah ya karba mu da shi. Allah ka san mu cikin bayin ka da ka yanta kai wa gafara. Ka ji kansu a wannan rayuwa ta duniya. Allah ya sa mu lafiya mu gama lafiya. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله